من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سايكي هدوى وانا مجلسي نا تفسير القرآن ميجرما وانا اكي قبعت الدشي وانا مسلاتي نجبس باكين كاسوا دنبا كراتم منجيا من سيا سورة النساء سورة الأنعام آية 150 ayoyin da suke raddi a kafirai cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne mai halastawa kuma shi kadai ne mai haramtawa ba wanda ya isa ya ce abu kaza halal ne ko haram sai Allah madaukakin sarki sai kuma manzansa da aka bashi izinin halastawa da haramtawa yau zamu tashi kan aya ta 151 cikin wannan sura mai albarka فإن الله مدوك كنسر كي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
نعم وبنجدي سبحانه وتعالى yana fada wa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace kul kace musu ta'alu kuzo atlu ma harrama rabbukum alaikum dan karanta muku abinda ubangiji ya haramta muku alla tushriku bihi shay'an na farko kada ku yadda ku yi shirka da Allah madaukakin sarki shi kadai wannan shine abu na farko babban zinubi shirka da Allah وبالوالدين إحسانا إياه كما أكوت تابوسو بمعنى كدا أنت تابوسي كنا الله يا حرم تقلت تام إياه ولا تقتلوا أولادكم من إملاك كدا ككشي أيامك سبودا تلوتي نحن نرزقكم ممكي أرزو تاكو إياه وإياهم سوما أيام ممكي أرزو تاسو دان كاجي كانيمو كاسامو كاكاو ba kai bane Allah ne kuma adalilin su Allah ya baka wala taqrabul fawahisha ma zahara minha kada ku nisan kada ku kusanci alfasha fawahish jam'u fahisha kada ku kusanci ayyukan alfasha ma zahara minha wanda ya bayyana a fili wama babana da wanda ya buya duka kada ku kusa da su wala taqatulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi kada ku kashe rai da Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe sai dai idan kisan da gaskiya ne za a yi shi akwai dalili zalikum wasaqum bihi wadannan abubuwa su ne ubangiji ya muku umurni da su ku kiyaye su la'allakum ta'qilun da tsammanin za ku zama masu hankali wannan ayoyi da wannan aya ta 150 da aya ta 151 152 zuwa 153 suna daga cikin manyan manyan wasiyoyin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda sun kunshi wato muhimman abubuwa na addinin musulunci an tattaro mafiya yawan abubuwa na musulunci a cikin waɗannan ayoyi an ambaci abubuwa guda 10 manya-manya da ya shafi aqida ya shafi mu'amala da kuma ibada duka Allah madaukakin sarki ya tattara su wato a cikin waɗannan ayoyi guda 4 a fadin Allah madaukakin sarki qul ta'alu idan aka ce ta'al shine mutumin da ko wanda yake kiranka yana sama ko yana tudu kai kuma kana gangare ko kuma kana ƙasa in aka ce ta'al kaman ana kiranka ne zuwa ga daukaka wannan shine asalin kalman ta'al wato kana ƙasa sai aka kira ka zuwa ga daukaka to kamar haka asalin waba'in kalmar to anan din ma yana nuna wannan ma'ana din ba ai amfani da wata kalma ba sai aka yi amfani da kalman ta'al domin ta dace da cewa duk wanda ya bi waɗannan umarni da waɗannan hane-hane yayi aiki da su to ya kama hanya ta daukaka ya kama hanya ta girma da ci gaba a rayuwarsa duk wanda ya saba ma wannan abubuwa da aka ambata a cikin wannan aya wato ya aikata abin da aka hana shi ko kuma yake aikata abin da aka umarce shi kaman ya kaskanta kenan ba shi babu daukaka a duniya balle kuma a lahira ubangiji yace ka ce musu ku zo wannan zuwa yana tare da me nuna daukakar waɗanda suka zo suka amsa kira din za su samu ci gaba da daukaka a duniya da lahira atlu zan karanta muku ba harrama rabbukum alaikum abinda Allah ya haramta muku haram shine abinda Allah ya hana yace kar ayi duk abinda aka haramta idan yana da kishiya zaka samu kishiyar sa kuma shine wajibi ko kuma kishiyar sa shine halal mubahi anan zamu ji abubuwan da Allah ya haramta daga ciki abu na daya shine Allah tushriku bihi shay'a kar ku yi shirka da Allah ko kada babu sabani a tsakanin malamai cewa shirka huwa akbaru dhunub shine zunubi mafi girma da aka saba ma Allah madaukakin sarki da shi wannan ba wani malami da ya saba akan cewa akwai wani zunubi da yafi shirka girma babu to shi shirka me ake nufi da shirka shirka shine mutum ya dauki wani abu ya sarrafa shi ga wani Allah alhali kuma haƙƙin Allah ne tsantsa sarrafa wani abu ga wani Allah ko jingina wani abu ga wani Allah alhali haƙƙi ne na Allah tsantsa misali shirka a rububiyya abinda ya shafi aikin Allah waye halicci sama Allah ne waye halicci ƙasa Allah ne to ka jingina mu wani ka ce ba Allah bane yayi kai shirka ko kuma ka kore ka ce waɗannan halittun ba su da mahalicci haka kawai suke mun gane ko sama da ƙasa da mutane da sauransu duka ba su da mahalicci to wannan kai shirka da Allah madaukakin sarki haka ibada wanda asalin sa tsantsar haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai ka zo ka yi shi ga wani kaman sallah sai mutum yayi sallah a wani ba a Allah ba wannan sunan sa shirka da Allah madaukakin sarki azumi ka yi shi a wani ba a Allah ba sunan sa shirka da Allah subhanahu wa ta'ala yanka a wani ba a Allah ba sunan sa shirka da Allah madaukakin sarki neman taimako ko agaji daga gurin wani wanda ba me yi iya abin sai Allah madaukakin sarki kai kuma ka nema daga gurin wani ba Allah ba sunan sa shirka da Allah madaukakin sarki wannan ko kuma sunaye da Allah madaukakin sarki ta hanyar daukan sunan Allah ka jingina ma wani siffar Allah ka jingina ma wani ka zo ka samu wani ka ce masa misali lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba babu wani a duniya mahaluki da zaka ce bai haifa ba ba a haife shi ba babu shi mun gane ko kaga wannan sifa ce tawa sifa ce ta Allah madaukakin sarki to idan ka dauki wannan sifa din ka jingina mu wani ba Allah ba to sunanka kai shirka da Allah madaukakin sarki mun fahimci wannan ko ko kuma suna ne na Allah sai ka musa sunan ka ce ba haka bane kamar ar-rahman suna ne na Allah Allah madaukakin sarki ya kafirta kafiran Makka yace wa hum yakfuruna bir-rahman suna kafirce ma sunan Allah Ar-Rahman. Ka dauki sunan Allah kace wannan ba sunan Allah bane. Kuma ya tabbata ya inganta a cikin Al-Qur'ani ko sunnar manzon Allah sunane na Allah. Ka kafirce kace ba sunan Allah bane, to wannan kai kafirci. Ko sifa ta Allah. Allah yana da wata sifa da ya sifanta kansa ko manzansa Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya sifanta shi, sai kace kai baka yadda da wannan sifar ba, ko kuma kai kokarin kamanta ta bayan ba a kamanta ba. Allah ya ce yana da hannu amma ba a kamanta hannun ba, to sai ka bar shi Allah na da hannu. Karka kore, karka go kana kamantawa. Abinda ya tabbata an fade shi ko kuma an fadi kamancinsa, to sai ka kamanta shi idan an kamanta shi. Mun gane ko? Shi ma iya yadda aka fada ma iya haka zaka bar shi ba tare da ka kara ba. Allah na da dama, Allah na da hagu, sai ka yadda Allah na da dama, Allah madaukakin sarki na da hagu. Amma ka'ida anan shine duk wata sifa da aka ce Allah na da ita, idan ka duba ta wani bangare cikin halittunsa akwai mai irin wannan sifa din, to ka sani sifar Allah tana sama da sifar kowa, ba ta kamantuwa, ba ta kwatantuwa. Ji, Allah yana ji, halittunsa suna mi? Suna ji. Allah na gani, halittunsa suna mi? Suna gani. Yanzu a daidai wannan lokacin a watan Ramadan, guraren da ake karatuttuka na tafsirin Al-Qur'ani mai girma ba wanda ya san su sai Allah. Da yaruka da ake tafsirin Al-Qur'ani mai girma sai Allah ya san yawan yara. Haka ne ko? Kowa yana fassara Al-Qur'ani daidai fahimtarsa da abin da Allah ya bashi. To Allah madaukakin sarki na jin kowane yare. Kuma yanzu wanda ake a nan masallaci, da wanda ake a wata ƙasa, da wanda ake a wani gari, duk a lokaci ɗaya ba wani sauti da yake shiga cikin wani sauti a wurin Allah madaukakin sarki. Kaga jinsa ya bambanta da me jin da halittunsa suke yi. Mun fahimci wannan ko? Don haka a wajen sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba a so kai shirka da Allah madaukakin sarki. Ka kwatanta wato haƙƙi na Allah ko sifa ta Allah da sifa ta wani daga cikin halittunsa. Shirku, ita shirka tana iya kasancewa wato a zahira ko kuma ta kasance boyayya. Zahiran shirka da za a ce gashi nan shirka ce a fili an yi, kamar mutum ya dauko guru laya ya rataya a jikinsa, wannan abu ne wanda yake a fili. Akwai shirka boyayya wanda a boye take, kamar riya shirka ce ta boyayya, kamar tsoro mutum ya zama ya saka tsoron wani ba Allah ba a zuciyarsa, kuma koyaushe yana cikin wannan tsoron da ganin girman abin da yake tsoro, wannan shirka ce boyayya, ita ma tana boye. Sannan akwai itikadi, shirka ta itikadi. Itikadi a shine mutum ya yarda da wani abu, ya imani da shi akan yadda yake, kamar itikadin cewa halittu ba su da wanda ya halicce su, to wannan shirka ce ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shirka malamai suna kasa ta kashi biyu. Kashi na farko ana kiranta shirkun asghar wa huwa ghairu mukharrij min al-milla, shirka karama. Wannan shirka karama ba ta fitar da mutum daga addinin musulunci. Idan mutum ya aikata ta kai tsaye ba za a ce ya bar addinin musulunci ba, amma an kira abin shirka. Ita ana gane ta da abu guda biyu, ko dai ya kasance wasila ce zuwa ga shirka, haka malamai suka ce, duk abin da zai zama wasila ce zuwa ga shirka zai iya sa a gaba mutum ya yi shirka, to sai mutum ya aikata abin, to sunansa shirkun asgar, shirka karama. Mun gane ko? Hanya ce, mataki ne na kaiwa ga mutum ya aikata shirka, to wannan ana kiransa shirka karama, ba a kiransa shirka babba. Kaman kokarin kambama mutum, ana kokarin ziga mutum, ana kambama shi, ana bashi matsayi, to wannan idan ba a dauki sifa kai tsaye ta Allah an bashi ba, to wannan sai a kira ta shirkun asgar. Kamar yadda wani mutumi da wani abu ya faru, manzon Allah ya yi iya kokarinsa an magance abin, sai ce masha Allah wa shi'ita, Allah ya so kai ma ka so, to wannan sunansa shirkun asgar, karamar shirka, ba zai fitar da mutum a musulunci ba. Amma yawaita yinsa yau mutun yayi gobe mutun yayi haka yayi tawayaita yayi tawaye yayi tawayaitawa to zai sa mutun ya fada zuwa ga babban shirka mun fahimci wannan ko to wannan shirka ce asgar karamin shirka kaman yasir minar riya riya wacce bata yi sabo ba bata yi tsanani ba akwai riyan da tayi tsanani tayi girma sosai wannan shirka ce mahab akwai riyan da bata yi tsanani sosai ba bata yi yawa ba to wannan sai a kira ta shirka karama kamar mutumin da dama yana yin sallah mun gane ko ganin wani bako ko wani babban mutum da yake jin kunyan sa sai ya ƙara dagewa da wannan sallah to wannan sai a kira ta riya karamar shirka mun gane ko to amma a ce baya yin sallar kwata kwata sai ganin wannan mutumi dan ya yaba shi dan ya nemi wani abu duniya a wajensa sai ya dawo ya rungumi sallah idan ya rabu da shi ba zai taba yin sallar ba to wannan sunansa shirkul akbar baya yana fitar da mutum a musulunci mun fahimci wannan ko yana fitar da mutum a cikin musulunci waɗannan su ne kashe kashen wato shirka idan mutum ya aikata yayi shirka ubangiji subhanahu wata'ala ya tsoratar game da shirka a cikin alqur'ani ayoyi daban-daban manzon Allah ya tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya tsoratar game da shirka a cikin hadisansa hadisai da sun fi karfin a kirga su daga cikin ayoyi akwai wannan aya da muka karanta akwai aya cikin suratu al-baqara Allah ya ce ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الله ce kada ku sanya mu Allah madaukakin sarki kishiyoyi alhali kun san sanya kishiya a Allah madaukakin sarki haramun ne ubangiji ya kira ɗan bani isra'ila yace wa iz akhadna misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah sai aka ce mi wa bil walidayni ihsana mun dauki alƙawari da ɗan bani isra'ila cewa kar ku bauta ma kowa sai Allah madaukakin sarki shi kadai wa bil walidayni ihsana kuma iyaye a kyautata musu a kyautata ma iyaye haka yazo fadin Allah madaukakin sarki wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah shi kadai kada ku yi shirka da shi ko kadan haka yazo cikin suratul isra wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka yayi hukunci cewa kada a bauta masa sai shi kadai a iyaye kuma a musu me a kyautata musu waɗannan ayoyi duka suna nuna mana me suna kira zuwa ga hani da shirka Allah madaukakin sarki yace wala taj'al ma Allahi ilahan akhara wa tulqa fi jahannama maluman madhura kada ka sanya ma ubangiji wani abin bauta ka hada tare da ubangiji ka nemi wani abin bauta ka hada shi tare da ubangiji idan kai haka sai ai wurga ka a cikin wutar jahannama maluman kana abin zargi madhuran kana abin tunkudewa waɗannan duka suna nuna mana me suna nuna mana wato hatsari na shirka da Allah subhanahu wa ta'ala a hadisai an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi game da zunubin da ya fi kowanne girma yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya mu Allah madaukakin sarki kishiya alhali Allah madaukakin sarki shi ya halice ka wannan zunubi shine zunubi mafi girma daga cikin zunubai hadisai da dama sun zo da wannan siga cewa shirka ita ce babban zunubi daga ciki manzo Allah ce ijtanibu as-sab'al mubiqat ku nisanci zunubai guda bakwai masu halakarwa sai manzo Allah ya kirgo zunubai guda bakwai farkon wanda aka fara ambata sai manzo Allah ce ash-shirku billahi shirka da Allah madaukakin sarki shirka da Allah madaukakin sarki shine zunubi mafi girma cikin zunubai da ake aikatawa kuma yana daga cikin wato hatsarinsa shine zunubin da Allah madaukakin sarki baya gafarta shi idan ba a tuba ba idan mutum ya mutu yana da zunubi na shirka bai tuba ba Allah baya gafartawa Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida ubangiji ya ce wa qala al-masih ya bani isra'ila abudullaha innahu ko man yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar annabi isa alayhi salatu wa salam ya fada ma yan bani isra'ila cewa su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai domin duk wanda yayi shirka da Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ba zai gafarta masa ba faqad harramallahu alayhi al-janna Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu an-nar makomarsa ita ce wuta wa mali zalimina min ansar az-zalimai ba su da wani wanda zai taimake su ba su da wani wanda zai taimake su wannan kenan shirka da Allah ko min girman mutum ko min matsayin mutum idan yayi shirka da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai fishi da shi Allah yana rusa masa ayyukansa mun karanta a wannan sura mai albarka Allah madaukakin sarki ya ambaci annabawa mutum 18 ko a cikin wannan sura din aka ambace su aka yabe su amma a ƙarshe sai Allah ya ce mi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu da a ce za su yi shirka da sai Allah madaukakin sarki ya bata aikin su duk kokarin da annabi Ibrahim yayi muqaddara ya zo ya shirka da Allah sai Allah ya rusa aikin sa dan yana daga cikin annabawan da sun yi kokari sosai wajen tabbatar da tauhidi har ma aka ce za a jefa shi a wuta aka yanke hukunci aka dauke shi ma aka jefa shi din mun gane Allah ya ce wutan ta yi sanyi da Allah ya ga dama shikenan sai a jefa shi sai ya kone an gama da labarin annabi Ibrahim amma sai Allah ya ce wutar ta yi sanyi da ya fito muqaddara da ya fito din sai ya shirka da Allah to duk wannan ayyuka da ya a baya sun zama aikin banza sun lalace amma ba zai yi din ba dama ba zai yi din ba mun gane ko shi yasa aka ce walau a kaddara da a ce sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malu duk duniya babu shugaban masu tauhidi masu kadaita Allah madaukakin sarki wanda baya son ya ga an yi shirka da Allah wanda har yana jin haushi kaman zai halaka inji ubangiji saboda ana shirka da Allah Allah ya ce la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin mu'minin kamar zaka halakar da kanka dan ba su yi imani ba to ubangiji ya ce me walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin an yi maka wahayi an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo kafin ka idan kai shirka ya kai annabi Muhammad Allah madaukakin sarki zai bata ayyukanka gabaki daya wa la takunanna min alkhasirin kuma zaka kasance cikin masu asara balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin Allah kadai zaka bauta masa kuma ka kasance cikin masu godiya ga Allah subhanahu wataala to idan annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Isa annabi Musa annabi Dawud annabi Muhammadu shugaban annabawa shugaban halittu shugaban ƴaƴan adam gaba daya an ce idan yayi shirka za a rusa masa aikin sa ina kai ina ni mun fahimci wannan ko kun ga wannan yana nuna mana me shirka tana da hatsari babba shirka tana da hatsari babba wannan kenan a kishiyan shirka shine a tsaya a bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai ai addini dan Allah subhanahu wataala wanda zamu gani a gaba a ƙarshen wannan sura Allah madaukakin sarki ya rufe da me bayani akan tsantsan tauhidi kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace sallata kul inna salati wa nusuki da yanka da nake wa mahaya da rayuwa ta gaba daya kai kawo na wa mamati har na mutu lillahi rabbil alamin komai ina yin sa ne don Allah madaukakin sarki komai naka kayi shi don Allah subhanahu wataala to idan kai wannan to shine ka bauta ma Allah kai tsantsan tauhidi ga Allah subhanahu wataala a tauhidi yana da falala falala mai yawan gaske daga cikin falalarsa a cikin alqur'ani ubangiji subhanahu wataala ya ce yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Rantashin alkiyama rana ce da yaya dukiya ba ta amfani, yaya ba sa amfani, sai wanda yazo wajen Allah da kyakkyawar zuciya. Menene ake nufi da kyakkyawar zuciya? Ita ce zuciyar da babu shirka a cikinta, ba mugunta a cikinta, ba hasada a cikinta. To duk mutumin da ya mutu da irin wannan zuciya, da bai yi shirka da Allah subhanahu wata'ala ba, to shine a ranar zai amfana, dukiyarsa za ta iya masa amfani, ƴaƴansa za su iya masa amfani. Mun fahimci wannan ko? Kun ga wannan yana nuna mana me muhimmancin tauhidi a bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wata rana suna tafiya da Mu'adh bin Jabal, ya rike hannunsa sai yana karantar da shi, yace ya Mu'adh, ya kira sunansa, sai Mu'adh ya amsa yace labbaika ya rasulullahi wa sa'adaika, na amsa ma ya rasulullahi kuma daukaka ta tabbata a gare ka. Ya sake kiransa, ya sake amsawa, ya sake kiransa, ya sake amsawa, yana kiransa sau uku, yana kiransa shi kuma yana amsawa bai gaji ba. Sai yace atadari ma haqqullahi alal ibad wa haqqul ibadi ala Allah, ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah. Wannan min babil mushakala, akwai abin da ake kiransa mushakala. Tunda aka ce Allah na da haƙƙi, to fa mu din bamu da haƙƙi akan Allah, mun gane ko? Amma saboda maganar ta tafi saiti, sai aka ce haƙƙin bayi akan Allah, ba wani wajibi da muke da shi a wurin Ubangiji da wai dole sai ya mana, mun gane ko? Amma wannan min babil mushakala, sai aka ce haƙƙin bayi akan Allah. Mu'adh bin Jabal yace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su suka sani, ni kam ban sani ba. Yace haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haƙƙin Allah akan bayinsa shine bayin su bauta ma Allah shi kadai, kada su shirka da shi ko kadan, su bauta ma Allah shi kadai, kada su shirka da Allah subhanahu wata'ala ko kadan. Wannan shine babban haƙƙin Allah akan bayi. Sai yace wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushrika bihi shay'a, haƙƙin bayi akan Allah kuma idan bayin ba su shirka da Allah ba, Allah ba zai musu azaba ba, Allah ba zai musu, ba zai musu azaba ba. Mu'adh bin Jabal yace bazan je na bada albishir a mutane ba. Manzon Allah yace la tubashirhum fayatakilu, kada ka je kai irin wannan albishir din a mutane, idan ka musu albishir to sai kaga sun yi kasala, sai su zama masu kasala. Sai mutun yace ai tunda baya shirka shikenan, sai kaga ƴan nafulfuli an danyi baya-baya da su, azumin nafila an yi baya da shi, karatun alqur'ani an yi baya da shi, sadaka an danyi baya-baya, saboda shi ya tabbatar baya shirka, dan haka sai ya zama kasalalle, sai ya zama malalaci. To ba a so ka zama malalaci, mun gane ko? Ba a so ka zama malalaci, kuma duk sanda ka fara zama malalaci wajen ibada, to ibada ta wajibin ma zaka bar ka barka. Dan haka manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ka kyale su. Amma daga baya Mu'adh bin Jabal ya karantar da wannan hadisi ba dan saba ma manzon Allah ba, ganin kada akwai wani abu na ilimi kuma ya boye wa mutane, akwai abu na ilimi ya boye wa mutane, amma a daidai lokacin bai bada wannan labari ba, bai karantar da mutane ba, mun gane ko? Bai karantar da mutane ba, amma da illar ta kauce, manzon Allah baya raye, an tafiya ta yi tafiya, Mu'adh bin Jabal sai ya ga to bari ya karantar da wannan ilimin a wasu daɗaikun mutane, sai ya karantar da wannan ilimi, wallahu ta'ala alam. Wannan yana nuna mana me? Yana nuna mana cewa shirka ay tauhidi shine babban aiki na ibada da ake bauta ma Allah madaukakin sarki da shi. Ubangiji subhanahu wata'ala yake manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa duk wanda ya shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah, Annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ne, Annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon sa ne, aljanna gaskiya ne, wuta gaskiya ne, wannan mutumi zai shiga aljanna gwargwadon aikin da yake. Kai imani, ka yadda da Allah, ka yadda da manzon Allah, ka yadda da Annabi Isa bawan Allah ne, ruhi ne na Allah, kalma ce ta Allah madaukakin sarki, halitta ce da Allah madaukakin sarki yayi, ka yadda akwai aljanna akwai wuta, idan mutun yayi wannan imani manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace zai shiga aljanna ba tare da zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko kuma zai shiga aljanna mun gane ko zai shiga aljanna gurgurdan aikin da yake yi sai a duba sauran ayyukanka a ga yaya aikin ka suke to sai a baka matsayi mai girma a gidan aljanna amma dai zaka shiga aljanna mun gane ko amma in ka aikata wasu ayyuka daban to sai su ƙara maka matsayi a gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya datar da mu dan haka ya ku ƴan uwa wajibi ne duk abinda ya zama shirka aka ce ma wannan shirka ne da Allah subhanahu wataala to mu iya kokari mu nisance shi mu nisance shirka da Allah madaukakin sarki a fahimtar shirka ko daddaikun ayyuka na shirka wannan sai mun shiga cikin littattafai mun yi ta karatu misali bari mu bada reference littafi da zai nuna maka shirka abu kaza shirka ne abu kaza shirka ne abu kaza shirka ne akwai kitabut tauhid na babban malami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa li jami'il muslimin wannan malami littafin sa kitabut tauhid yayi bayani akan shirka tun daga farko har karshe tauhidi ne kuma magana ne akan shirka ya kawo nau'uka daban-daban na shirka daga ciki akwai me yanka ba don Allah ba akwai rantsuwa da wani ba da Allah ba a yanzu an kawo wani yayi za a ce yayi da abin ya mutu ba a yi amma yanzu zaka ga mutun yana rantsuwa da annabi zai ce ma na rantsa da annabi mun gane ko to wannan shirka ce manzon Allah ya kira ta shirka man halafa bi ghairillahi faqad ashraka duk wanda ya rantsuwa da wani ba Allah madaukakin sarki ba yayi shirka la tahlifu bi abaikum kar ku rantsuwa da iyayenku manzon Allah ya hana wala tahlifu billata wala bil uzza kar ku rantsuwa da lata kar ku rantsuwa da uzza duka wani abu in dai mutun ne ko halitta ta Allah madaukakin sarki ba a rantsewa da ita daga cikin ayyuka na shirka akwai hulumi gunoyi shine me wuce iyaka ka zo ka yabi mutum ka wuce iyaka wajen yabansa kuma wannan wanda ka yabe shi ka wuce iyaka koda manzo ne koda annabi ne idan ka wuce iyaka wajen yabansa ka bashi sifar da ba tasa ba ka bashi sifar da ba tasa ba to kai shirka da Allah madaukakin sarki wata rana wasu a garin Madina sun zo suna waka suna rera waƙoƙi suna yaban waɗanda aka kashe cikin iyayensu a Badar suna cewa ga wani an kashe shi ga wani yayi jihadi can sai suka ce wa fina nabiyun ya'lamu ma fil ghadi a cikin mu tare da mu muna da annabi ya san abin da zai faru gobe manzon Allah ya hana su duk maganar da suka faɗa a baya na yaban iyayensu da musu addu'a bai hana su ba amma suna baiwa manzon Allah haƙƙin Allah madaukakin sarki cewa ya san abin da zai faru gobe manzon Allah ya gwanin ya katse su ya taka musu birki yace ku faɗi maganar da kuka saba faɗa wala yastajriyannakum shaytan kada ku bari shaydan ya zama yayi makwaftaka da ku sai ya hana cewa kar a ce annabi ya san abin da zai faru gobe mun gane ko wama tadari nafsun ma za ta kasibu gadan babu wata rai da ta san menene zai faru gobe ko me za ta aikata gobe sai manzon Allah ya toshe wannan kofa din to gunuyi kai yabi mutum ka wuce iyaka wajen yabansa sunansa shirka addu'a ko sallah akan kabari ka je kabarin mutum ka roke shi ko ka je kai sallah akan kabarin sa wannan yana daga cikin shirka da aka bauta ma wani ba Allah subhanahu wataala ba aje a gina masallaci a kabari a mai da kabari ya dawo masallaci a mai da wajen ibada yana daga cikin nau'uka na shirka duka idan muka dubi wannan littafi na kitabut tauhid zamu ga waɗannan bayanai shi Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo su daya bayan daya daga cikin nau'uka na shirka akwai me akwai tsafe-tsafe sihiri shirka ne ubangiji subhanahu wataala ya kira shi kafirci Allah ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman sai Allah ce wama kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra annabi Suleiman bai kafirce ba amma shedanu sun kafirce saboda suna karantar da mutane sihiri bi ma'ana annabi Suleiman bai sihiri ba shine bai kafirce ba shedanu sun suka yi sihiri suka kafirce kuma suna koya wa mutane sihiri nan ma sun kafirce wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ba sa karantar da wani sihiri face sai sun ce masa mu fitina ne karka kafirce karka kafirce kun ga wannan ya nuna mana karara sihiri menene sihiri kafirci ne mun fahimci wannan ko sihiri kafirci ne wannan yana daga cikin nau'i na shirka manya manya idan mutun ya mutu bai tuba ba Allah madaukakin sarki ba zai yafe masa zurbin sa ba akwai nau'uka da dama na shirka wanda idan muka shiga littattafan tauhidi kuma alhamdulillah muna karanta littattafan tauhidi a wannan masallacin duk asabar da lahadi da safe bayan sallan asubahi dan haka dan ganin irin waɗannan kashe-kashe na shirka da sauransu kuma menene zaka yi shige zama kai tauhidi tsantsa to da buƙatar muna sauraron irin waɗannan karatuttuka din yau da gobe ana sauraron su idan misali za a yi ta kafawa ai ta kawa to shikenan sai zama gaba ɗaya karatun namu ya dawo wannan karatun kenan mun gane ko amma yanzu tafsiri muke na alqur'ani mai girma a dan bayyana wani abu a fayyace a yi bayani daidai gurguro a wuce mun gane ko bayanin sa dalla kuma da buƙatar shi ma a dauki wani lokaci na musamman a tsaya a yi waɗannan bayanan dan haka zamu dakata anan abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ba muladan sa abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya fahimtar da mu daidai akwai wani bawan Allah da ya rubuto tambaya guda biyu tambaya ta farko yana magana ban san a ina ya ga maganar ba dan haka bazan amsa tambayar ba sai mai tambayar ya zo ya nuna min a ina ya ga magana mun gane ko ya ce ya ji ana cewa kaza kaza to ni ban ji ba dan haka wani lokaci mutum ya ce ya ji an ce abu kaza ka zo ka fito da maganan ka faɗa kaman ya da wata barna ne ko fito da wata shubha ce mun fahimci wannan ko to dan haka shi mai maganan ina so ya ƙara mun bayani ya kawo mun guraren da ya ji magana idan ya tabbata an faɗi magana to mu kuma sai mu bada amsa akan ta mun gane ko idan kuma ba a faɗa ba shikenan sai mu kyale kar mu zo mu jingina mu wani magana alhali kuma bai faɗa ba mun gane ko yawwa yanzu wani sai ya ce ai an ce kaza dama ana cewa kaza kuma mutumin da aka jingina masa maganan ya fi ƙarfin mu jingina masa irin wannan magana din in kuma ya fahimci maganar to gaskiya wannan maganar zai wahala a jingina ta zuwa ga wannan mutumi din yawa yazo ya sama menene hukuncin sallar tahajjud ba ma bayani akan ta ne ni duk shekara wato bari ku ji wani abu idan aka zo aka maka bayanin abu sau daya ka fahince shi ka fahince gaskiya ne duk wani sheidani da zai zo ya ce ma ba haka ba dalili na alqur'ani ko sunna zai kawo ma ba wallahi ka rabu da shi sheidani ne mun gane ko wanda ya ce ma ba salat tahajjud ya kawo ma hadisi da ya ce ba salat tahajjud da Allah ya kawo hadisi to wanda ya ce ma ana salat tahajjud hadisi ya kawo ko ba hadisi ba hadisi ya kawo mun gane ko to ya za a yi ga maganar manzon Allah ka ajiye ta ka dauki maganar wani sheidani wani wanda yake so ya raba ka da addinin ka ya hana ka bin sunnar manzon Allah har ma ka ce wai ka ji mutane suna maganganu wanda yayi maganar idan hadisi ya kawo sai ka kawo mana hadisin idan hadisin ya inganta sai mu bar abin da muke kai mu dawo mu dauki nasa mun gane ko idza sahla hadisu fa huwa mazhabi in hadisin manzon Allah ya inganta to ita ce mazhabar mu shi zamu bi yau idan muna aikata kuskure sai ka kawo mana dalili mai ƙarfi sai muka ga yafi namu ƙarfi sai mu aje abinda muke aikatawa sai mu zo mu dauki naka kowane dan adam yana iya kuskure mun gane ko manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi hadisi ne Bukhari da Muslim sun ruwaito shi ya zo a Ramadan ya samu sahabbansa suna sallah a masallaci suka hadu suka yi sallah ranan farko da aka wayi gari sai aka ce tab ai jiya da daddaren manzon Allah ne ya ja mu sallah sallar nafila fa bai sallar isha ba da daddare suka ce manzon Allah ne ja mu sallah ai kawai sai labari ya watsu a cikin gari sama sama amma da labari ya dan watsu sama sama washe gari sai kage masallaci ya karu haka hadisin yazo fiye da mutanen da akai sallah da su jiya da masallaci ya karu akai sallah washe gari sai aka sake baza labari masallaci sai sake cika ya karu sai da akai kwana uku kwana na hudu aka tuka masallaci makin kamar masallacin zai fashe idan da zai fashe saboda mutane da suka taru manzon Allah sai yake fitowa da yake fitowa masallaci a zo ai sallah mutanen nan ba su bar masallaci ba har sallar asubahi kage yanda suke san addini kenan sun zauna ba a gaji ba ba a bar masallacin ba ba a zuciya ba mun gane ko har ba a yi flashin ba a an kira shi an kwankwasa kofa da sauransu mun gane ko amma bai huto ba da sanin sa mun gane ko da sanin sa yake hutowa sai da asuba ta yi ya fito sai da akai sallar asubahi ya musu kuduba ya musu bayani yace na ga duk abin da kuka yi abin da ya hana ni na huto mu sallah da ku na jiye muku tsoro kar a ce ta zama farilla kuma ku zo ku kasa na jiye muku tsoron ta zama farilla ku zo ku kasa sallah ce cikin dare za a taso a zo a yi ta kowa ne yake zuwa yi ba kowa bane yake zuwa yi wani idan barci ya dauke shi wallahi ba zai iya tashi ba sai lokacin suhur ya tashi raka'ar sa uku ko hudu ko duyan da ta sawaka yayi witirin sa ko alhamdulillah yayi to amma wannan da aka yi shi manzon Allah yayi ya zaka ba kace bid'a ne ko kace ba ta da asali a addini to menene asalin sai dai in ba addinin musulunci kake nufi ba addinin naka mu dai a addinin musulunci wanda manzon Allah ya zo da shi tana da asali mun gane ku tana da asali shubha ta biyu da suke kawowa wai wata rana suna cewa ai kana cutar da mutane masu sallan tahajjud suna cutar da mutane ana daga sauti ana wane ne da sauransu ana cutar da mutane ba wani cutar da mutane a ciki sai suka kawo hadisin wata ranar manzon Allah sira da aminci Allah tabbata a gare shi ya fito sai ji sayyidina Umar yana sallah yana daga murya sosai sai sayyidina Abubakar kuma yana sallah a hankali sai manzon Allah da aka wayi gari sai yace kai Umar naji kana sallah kana daga murya sayyidina Umar yace nayi haka ne dan na tada mutane masu barci na kore shedan da yake yawo a cikin gari kai kawai sayyidina Abubakar sai yace ai Allah a Allah nake kuma naji yadda Allah Allah ya ji sai manzon Allah yace kai Umar ka dan sassauta ka dan rage kai kuma Abubakar ka dan ƙara volume mun gane to wannan hadisin me yake nufi sai wai abu aka fama hujja da shi a ce ai manzon Allah yayi ya musu magana yace Umar ya sassauta to ka manta da an ce Abubakar ya ƙara volume sannan manzon Allah gidan sayyidina Abubakar ya shiga ɗakin sa ya shiga muqaddara nan masallacin nan ne masallaci ai gidan sayyidina Abubakar nan kwalta ta nan manzon Allah ya zo yana wucewa sai ya ji karatun sa a hankali kenan akwai bolin ko ba bolin akwai bolin kenan har ji yayi kuma yana kan layi amma a hakan ma sai aka ce ya kara kuma ka zo kawai ka sai wai ana damun mutane lokaci ne dama da ake so a tashi din ayi hadda ne babu to kaji haddan ne babu shi yasa ko ba karatun da zaka zo kai din mun gane ko idan manzon Allah ya abu kawai sai dai nasiha da zamu yi a mutane shine duk masallacin da ba laruri bane sai an cika gari da sauti ai iya kokari a rage sauti mun gane ko ai iya kokari a rage sauti amma anan ba wai maganan ka ce mutum ya zo a irin wannan lokaci da aka bada dama gari na musulmai ƙasa ta musulmai mun gane ko ana so duk a tashi a irin wannan ibada din kowa ya tashi in a gidanka ne ma ka tashi kai in a ina ne ma ka tashi kai in masallaci ma zaka zo ka zo kai kuma ka zo ka ce wai ba a so a ji sauti dole a ji sauti san da manzon Allah ya ji Abubakar yana yi kadan kadan din akwai lasifika ne ma amma ya ji shi mun gane ko wannan kuma last speaker a yanzu wata wasila ce da take iya jiyar da mutumin da yake dan nesa yau idan muka ce zamu yi sallah iya masallacin nan wanda suke waje ba za su ji abin da ake ba mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu dan haka a ka'idar da nake so mu fahimta shi ne dusan da aka ce maka abu ya inganta munzon Allah yayi daga baya sai ka ji wasu suna surutu akan abin in ba hadisi suka kawo ma ba to ka rabu da maganar su kawai karka damu karka tada hankalinka akan abu mun gane ko karka damu karka tada hankalinka wai zaka ji mutum yace ai mata suna fitowa a hakan wasu suna zuwa suna iskanci to wannan dan mace ta fito kuma ta je ta iskancin ta wani guri wannan sai ya sa tahajjud ya zama bashi da kyau ita ce ta iskancin ta ita daga dama matarka ta tafi ta yi aikin gwamnati baka ce a aikin gwamnatin ana iya iskanci ba baka haramta ba ka bata ta tafi kasuwa baka haramta ba ta je bautar kasa ta yi wane ne duk baka hana ba ta je gidan suna idan an fita gidan suna wasu suna zuwa su iskanci a tafiya gidan suna gidan biki duk baka ce babu kyau ba ta je gurin takwali duk baka yi magana ba mun gane ko sai ta fito wajen sallah za a zo wajen sallah kace wa wasu suna kebewa suna zuwa gurin iskanci kaga wannan do menene wata kafa ne ake so a samu domin a hana mutane kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala babu wani matsala game da sallan tahajjud wanda yaga dama ya tashi ya taho masallaci ya sallah mun gane ko ba takura ma a gaba manzo Allah ya ce da na huto da ta zama wajiba to yanzu ba a mayar ma ita wajiba ba dan haka ba za mu takura ma dole mu ce sai ka zo masallaci kai sallah ba in baka zo ba kai a gida alhamdulillah mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu yawa dan haka irin wannan magana kawai mu kyale su mi watsi da maganganun da suke fara na'am amin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh